This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo. Sauraron abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Asabar 27 ga watan Janairu na shekarar 2024. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin zauren VOA da Madina Dauda ta shirya za ta gabatar. Kama kowace ranar Asabar, Ibrahim Ka'almasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Amma kafin nan, sai a gyara zama a sauraron labaran duniya daga bakin Mahmud Lalo.
Jama'a, assalamu alaikum. Dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan kasar Kenya a yau Asabar don nuna fushinsu kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin ɗaya. Zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taɓa gudanarwa a ƙasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa. A Nairobi, babban birnin ƙasar, masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata 14 waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata. Wani rahoto da masu gudanar da bincike suka fitar a wannan makon ya nuna cewa akalla mata 500 aka kashe a yanayi na cin zarafi a Kenya a tsakanin watan Janairun shekarar 2016 zuwa watan Disambar bara. Hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama, bayan da Isra'ila ta miƙa mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13,000 Falastinawa a yankin zirin Gaza. An kashe akalla 150 tun ɓarkewar wannan rikici a watan Oktoba, bayan harin da Hamas ta kai a Isra'ila da ya halaka mutum 1,200. Lazara ne da ke magana da yawun sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Ya ce ya sanar da Guterres wannan batu, wanda ya kwatanta a matsayin babban zargi. A halin da ake ciki kuma, ma'aikatan lafiya a yankin Gaza a yau Asabar ta ce an kashe Falastinawa 174, sannan an jikkata wasu 110 cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Hakan ya sa jimillar waɗanda suka rasa rayukansu ya kai akalla 26,257 tun da aka fara wannan rikici da ya ɓarke a ranar 7 ga watan Oktoba. A cewar ma'aikatar, wacce har ila yau ta ce mutum 64,797 sun jikkata. Sakatare janar na ƙungiyar neman 'yancin Falastinawa Hussein Ash-Sheikh ya yi kira cikin wata sanarwa ga ƙasashen da suka dakatar da kuɗaɗen tallafin da suke ba hukumar agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya na Falastinawa. A ranar Juma'a, fadar White House ta nuna cewa ana samun haske a tattaunawa da ake yi wajen ganin an sako ragowar mutanen da Hamas ke rike da su a Gaza. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby kenan yake cewa shugaba Biden na iya bakin kokarinsa wajen ganin an saki mutanen sun koma gida. Wannan shine abin da ya fi mai da hankali a kai a yanzu. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da suke fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan. Ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vezel na kusa da garin Bakhmut, wanda ke da mazauna 102, sai kuma ƙauyen Karakman da ke kusa da Kharkiv mai mazauna 45. Ma'aikatar ta Birtaniya ta ce ci gaba da karɓar ikon ƙauyuka da Rasha ke yi a Ukraine alama ce da ke nuna cewa ta himmatu wajen ƙara ƙarfin ikonta, yayin da ita kuma Ukraine ta fi mai da hankali wajen ganin ta kare kanta. Sai dai rahoton ma'aikatar tsaron ta Birtaniya bai wani ƙarin haske ba a ƙoƙarin da Rasha ke yi na karɓe ikon garin Advik. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'ar ƙasar Haiti na zama cikin yanayi na zulumi bayan da wata kotun Kenya ta hana tura 'yan sandan Majalisar Ɗinkin Duniya ƙasar don yaƙar ƙungiyoyin 'yan daba da suka addabi ƙasar wacce ke yankin Karibiya. Hakan ya sa jama'a ke zaune cikin yanayi na rashin tabbas da fargaba, tun bayan da hukuncin da kotun ta sanar a ranar Juma'a, yayin da rikicin ƙungiyoyin 'yan dabar ya kai wani mataki na karɓe ikon babban birnin ƙasar. Wannan mure wani mazaunin Port-au-Prince kenan babban birnin ƙasar ta Haiti yake korafi kan yadda ƙungiyoyin 'yan daba suke kuntatawa rayuwarsu. Yana mai cewa sai su kwashe kwana 4 a jere suna kai hare-hare. Shugaban Kenya William Ruto ya ce zai daukaka kara kan hukuncin kotun, yayin da babu tabbas ko sauran kasashen da suka alƙawari za su tura nasu dakarun.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Madina Dauda ta gabatar mana da shirin zauren BOA.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Wannan shine shirin zauren VOA wanda a da kuke jin shi a shirin hantsi na ranar Lahadi. Yanzu zauren VOA ya dawo lokacin shirin dare na ranar Asabar, kuma baban gida Jibril ne yake jagorantar tattaunawa. Bari mu hada ku da shi. Bismillah, baban gida.
Kamar da kuka ji a shirye-shiryenmu da suka gabata, muna tattaunawa ne game da matsalar tattalin arziki da yi wa al'ummar Najeriya katutu, kuma an ce yewa kasar baki daya katutu ko daurin minti. A zauren namu muna tare ne da sauran al'umma da kuma wasu shehunan malamai da za su yi mana fashin baki game da matsalar da ake ciki, bayan da wanda ke wannan zaure suka gabatar da korafe-korafen su. To zan sake koma wajen bakin da ke wannan zaure domin jin abinda za su ce. To ya sunanka?
Sunana Haruna Mustafa.
To Mal Haruna Mustafa, me zaka ce game da halin tattalin arziki da ake ciki a Najeriya?
To gaskiya lamarin nan da ake ciki a Najeriya yanzu, talakawa dai gaskiya suna fuskantar kalubale daban-daban iri-iri. Dan gaskiya ko irin tallafin da ake cewa ya ba mu talakawa su mori rayuwar demokrasi nan bai kai wajen su. Rijiya ta bai da ruwa, gashi guga yana. To talakawa gaskiya shugaban kasa muna so gare shi ko za a yi wani tallafi a dinga yi yanda misali talakawa zai isa gare su. Wayannan da ake ba sako a ba su gaskiya su ma suna kauda abun ne a jihun su ne suka sani, ba ta talaka suke yi ba, su karan kansu ne da yaran su. Dan gaskiya talakawa sun shiga wani hali a Najeriya tsakani da Allah, komai ba su ci moriyan shi ba na demokradiyya, amma kuma lokacin siyasa ne da su kuma ake amfani suke zuwa wajen, kuma sun je wajen sai su yi wace da talakoki. Gaskiya wannan abun tsakani da Allah, manyan mu ku ji tsoron Allah ku gyara.
To kawo yanzu ita wannan gwamnati ta bayyana cewa tana daukar wasu matakai na inganta jin dadin talaka, kamar yadda shi shugaban kasa ma ya bayani a jawabinsa na sabon shekara. To gashi mun shiga sabon shekara nan, kana da wani fata na gari?
To fata na nagari, Allah sa matakin da aka ce za a dauka, Allah sa yaki da shi, kuma abubuwan nan su yi sa talakawa. Dan gaskiya talakawa yanzu wani zai samu karamin jari, ko da karamin kudi ne ma ya shigo wajen shi, suka ganda wannan kudin shi ma ya zama mutum nan gaba da wannan abu. Allah ya sa albarka. Sabili da haka, in dai za a yi shi yanda ba za a cuci kowa ba, muna marhaban da wannan abun da shugaba ya ce zai yi.
To mun ji ta bakin Malam Haruna Mustafa. To bari mu juya, za a gabatar da sunanka.
Sunana Babasani.
To Babasani, ka ji halin da ake ciki dai, ba sai an gaya maka ba, kai ma dan Najeriya ne, kuma kamar yadda wani tsohon shugaban kasa yake bayani, jiki magayi. Me za ka ce game da halin da ake ciki na tattalin arziki a Najeriya yanzu?
Alhamdulillahi, wannan tambaya da kai haka yake. Wato abinda zan ce, kasan nan tamu Najeriya, wannan shugaba daga farko ba ma na labarin da na sabon shekara ba, farkon zuwansa kuzarinsa da abubuwan da suke faɗa da halamar da gaske ne, kuma gashi a kwanan nan maganan dakatar da ministoci, to kaga kamar da halama ya fi gwamnatin da ta gabata. Kaga dai duka ita ce, amma kaga yanayin da muke halamar gani za su yi kokari kware da gaske. Amma abinda zan kira, mu talakoki muna cikin matsati, domin farko da yake da tallafi yake ya san wahalar suke ciki, amma an yi da halamar ya sani kuwa, yanzu kaga yanda talaka yake ciki, talaka baka isa ka je zumunci ba, in ba dalilin wayoyin nan ba da ma ka iya zumunci, tsada komai, tsada abinci, kullum abinci hawa-hawa yake. Tun daga ƙasa-ƙasa dawa naira 100 shinkafa naira 250, yau ya shinkafa saura 1000, kaga akwai aiki babba gare mu. Abinda zamu ce musu, su rika tunawa da talaka, da idan sun ba da taimako baya zuwa wurin talaka, kar ma su rika bada wannan tallafi na wanda ake cewa taimaka talaka, ba zai zo isa wurin talaka ba, ko halama ma.
Wato idan na fahimce ka, ƙarin farashin man fetur din shi ya ƙara sa talaka talaka cikin wani hali na kaganika.
Yawwa, duka komai ma abin da ya zama sa talaka cikin kaganika ya fi tallafin fetur da aka cire kuma maganan tsaro. In ka cire inda wannan abubuwa guda biyu kawai ba za ka ƙara cakuwa ba, shine kawo matsatsin rashin tattalin arzikin Najeriya baki ɗaya yanzu.
To ya batun noma da kiwo fa, gashi dai na san kai ba falatin ya watakila ba ka rasa hannu a bangaren kiwo ba, me ake ciki?
Insha Allah haka yake. To ai rashin tsaron shine matsalan da Bursalan da duk da komai da ake magana yanzu Fulani da manoman baki ɗaya hankalinsu ba kwance yake ba saboda babu tsaro. Bayan fada da suke da manoma, gwamnati ta yi tsayin shugaban kasa da gwamnatin tarayya da gwamnoni su yi kokarin fidda Bursala kuma su jaddada tsaro. Tsaron nan shine kan gaba kuma tallafin mai da aka ce da tsada, akwai tsada, talaka ba zai iya wani abubuwan ba, talaka sun shiga wani hali na kakanika.
To kana ganin idan aka tabbatar da tsaron nan za a samu bunƙasar tattalin arzikin nan da yake?
Duk tsadan nan da muke ciki, wannan ba na ce maganar tattalin mai ba, in aka ce akwai tsaro mutane za su fuskanci wanda su ga dama, za ka ta kai noma, akwai filin noma, insha Allah duk da tsadan nan za insha Allah za zauna lafiya. Amma rashin zaman lafiya duk shi yafi komai matsala a kasar mu.
To gashi shugaban kasar ya fara daukan mataki na ladabtarwa akan wasu jami'an gwamnatin na da da kuma hamma na yanzu. Ya kuka ji da wannan mataki?
Wallahi mun yi marhaba, mun yi marhaba da wannan lamari nasa, muna masa godiya, muna kara masa addu'a a kullum, mu kai sallolin mu kamsu salawati, don yana da gaske yake, Allah bin gaita muke shi insha Allah. Masu boye kudin kasa zai maganin su ba kamar gwamnatin su gabata ba, kuma tsaron ma insha Allah in dai an goya masa baya zai iya bakin daidai bakin gurgurdun shi insha Allah, muna masa fatan alheri.
To Dr. Kadeji, koke koken jama'a game da batun matsalar tattalin arziki, to me zaka ce a bangaren hutun da ku ne masana tattalin arziki game da wannan hali da tattalin arzikin Najeriya ya shiga?
To sunana Dr. Abdulrazak Ibrahim Fage, malami a jami'ar Yusuf Mintamasile da ke Kano a fannin koyi da kimiyyar tattalin arziki. Najeriya mun samu kanmu a cikin yanayi tsawon shekaru na hauhawar farashi da kuma matsi da ake samu na rayuwa, musamman a shekarar ta gabata bayan janye tallafin man fetur da shugaba Ahmad Bola Tinubu yayi da kuma kai naira kasuwa domin ta yi wa kanta farashi. Bugu da ƙari kuma da yawan ciwo basussuka da ake a cikin kasafin kuɗi, waɗannan duk sun taru suna taimakawa wajen hauhawar farashi. Shi yasa a shekarar da ta gabata sai aka samu hauhawar farashin da ba a taɓa samun kamata ba a Najeriya. Wannan ya sa aluma cikin mummunan yanayi, musamman waɗanda suke aiki na albashi. Da yawa albashin bai canza ba, amma farashin kusan duk abin da suke siya ya hauhawa fiye da kima. Wannan ta sa da yawa mutanen Najeriya sun samu kansu a cikin talauci da kuma matsi na rayuwa. Kuma hatta wanda suke yin kasuwar abin bai basu ba, muna gani saboda taɓarɓarewar darajar naira da ake samu kullum, musamman bayan kai ta kasuwar da aka yi wanda tun a gwamnatance tana naira 445 a shekarar ta gabata a cikin kasafin kuɗi, yanzu a sabon kasafin kuɗi a gwamnatance ma aka sa 750 kuma ana magana yanzu zai kai 800 da wani abu. Saboda haka wannan yana nuna cewa naira ta kare da kusan kimanin kaso 100 cikin 100 a tsawon bai fi watanni 8 ba. Wannan ya sa farashi ya ci gaba da hauhawa a ƙasar nan. Kuma a wannan shekarar ma gashi hasashe yana nuna cewa naira nan za ta ci gaba da karewa. Kuma mu sani cewa karewar naira nan yana da fuska biyu. Akwai karewar farashin naira wanda gwamnati take bugan kirji ta yi. Akwai kuma faduwar farashin naira da take faduwa a kasuwa saboda mai babu bukatar ta a kasuwar an fi bukatar kudaden kasashen waje. To wa'innan sun tattaru sun sa al'ummar Najeriya a cikin mummunan yanayi. Kuma idan gwamnati bata tashi tsaye ba, wai da muke ta cewa kaman yawan siyan kayayyaki da muke da goje shi yake ƙara wannan tsadar, wannan kawai yana taimakawa ne. Saboda a baya an dauka cewa bayan farashin man fetur da ake siyowa tatace, ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo bukatar naira a Najeriya shine yawan siyo shinkafa da muke. To aka zo aka hana siyo shinkafa nan, yanzu shekara da shekaru ba a siyo shinkafa, ko an siyo ta sai ta smuggle, ma'ana ta kauri, kuma ba da dala ake siyo ta ba. To ya kamata a ce bukatar da muke da ita ta dala nan ta ragu, idan wannan ne yake janyo, amma ba ta ragu ba. Saboda haka matsalar mu shine da yawa 'yan Najeriya yanzu sun dawo adala suke ajabinsu. Da iya masu kuɗi ne da muka sani da kuma manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati, gudun ko idan sun aje kuɗi a asusun banki za a ga cewa kaman ko sun yi wani almundahana, wannan take sa ba sa kai kuɗi banki sai su canji daloli sai su kai kuɗi su aje.
To masu sauraro, a madadin lokacin wanda suka taimaka wajen gabatar da wannan shiri, naku Babangida Jibrin daga garin birnin Lagos ke cewa a huta lafiya.
Madalla! A madadin Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce yake cewa ku kasance tare da mu ranar Asabar a shirinmu na dare domin ci gaban zauren VOA.
A gaida Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar gizo ta adireshin mu boahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook da X da kuma Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na daya na ansar tambayar masu sauraron mu da dama da suka hada da Adamu Aliyu Ungulde da Buhari Haya Unguru da Adamu Habu Umar Yanga Taura jihar Jigawa, masu son sanin tarihin Azbinawa ko Auzinawa na jamhuriyar Nijar, musamman ma ko suna da alaka da wata kabila ko kuma wata kasar. To idan masu tambayar na saurare, ga ansarku da wakilin mu a Yamai Sulaimuna Barma ya samo daga masanin tarihi Profesa Jibu Hammani da ke Jami'ar Abdulmumuni Diofo ta Yamai Jamhuriyar Nijar, wanda ya ce:
Bismillahirrahmanirrahim. Tarihin Abzinawa shi kamata a hango kamin a kai tarihin Abzan Nijar. Tambaya ce wadda an dade da aka ware ta. Yau da shekara kamar 2200 akwai wani mutumin Iran ne, yanzu sai a ce Iran, don saboda a lokacin da ba a bambanta musulmi musulmi shi kenan ne, ba a ce kai na ƙasa kaza ka. Ana mishi shakur zadibe tarihin masalik wa mamalik, ya yi wannan zancen. Ciki wannan ƙarni kuma akwai wani da aka ce ma Ali Yaqubi, cikin littafin shi biyu a tarih da Kitabul Buldan, shi ma ya yi wannan zancen ƙarni na tara. Shi ne kila na farko da ya fara da ambatar ƙasashe abin nan dauloli cikin ƙasar Nijar ta yanzu, kenan da shekara 2200. A yi wannan tambaya don me? Saboda daga Rif ta wajen Tanje Maroc har zuwa Muritani, daga nan har zuwa iyaka da Masar, mutane sun kamar akwai dangantaka tsakanin duk al'ummomin nan da ke wannan yanki. To ka gani sun yi mamaki su ce wannan daga ina suka fito? Shi ne ita ce tambayar. Sa'annan daga baya wanda ya yi nazari a kan wannan ƙarni na 14 ana ce mishi Ibn Khaldun, shi ma yana da muhimmanci ƙwarai. Shi Balarabi ne yana da muhimmanci ƙwarai ga tarihin Nijar, muna aiki da shi. To dami daga ina suka fito? Sun fito. To wannan kuma tambaya irin wanda ake makamar Hausawa ne, sai da gina su fito. To wannan tambaya a kimiyyance bai kamata ma a yi ta ba. Ana iya a tambayi ina daga ina harshen fito, amma kabila kamar yanzu Faransawa Faransanci suka yi ko? To amma ai ba kabila guda ce ba, harshen nan ya haɗa su. Kamar yanzu Hausawa harshen ne ya haɗa su, kamar yanzu mutanen English harshen nan ne ya abin nan ya hada su har su ga zan kami da bura to su abzinawa a takaice kashi uku ne akwai yawancin su zamne suke manoma ne da ki dan kiwaka yawancin su ba na biyu makiyaya ne amma su ma suna da yawa na uku makiyaya ne na cikin sahara su ne ake ce ma su ne muke ce ma abzina kenan cikin kashi uku kashi wanda ya fi girma ba ma makiyaya ne kashi wanda ya fi karamci su ne muke ce ma abzinawa to dukkan su akwai tushen kalma wanda ya hada harshen su mazik mazik kasan kasan ne mishi a ce majigan ko kuma a ce wasu su ce abin na imazhak wajen mali kai da amma dai kana ganin akwai dangantaka mazik majigan da mazirt duka abin to shine ya hada su amma ana jin kamar wannan na kamar Nigeria ce Celtic Magic halshi ne masu amfani da harshen Magic kamar Hausa ne yanzu ba a sa a ce mutane Hausa ba shi kuma Hausa menene harshe ne ba wani abun ga wani asali bane daga wani wuri a'a harshe shine Hausa ina ce maka ni ban gane Hausa ka ba ko ka san abin da ke ku donc su abzinawa na Niger wa'anga daga cikin wannan group kin na uku suka fito daga ina suka zo ana jin sun fito ne daga kasar Libya arewa maso gabas ta Libya ta wajen iyaka da Masar sun fito daga na wajen Ajdabiya daga nan menene yasa suka fito daga nan dan saboda da babu su ne cikin sahara me ya kawo su cikin sahara abun da kawo su suka mallaki raƙumi da babu raƙumi cikin Afirka cikin Afirka babu raƙumi da raƙumi ya shigo da hanyar ta hanyar Masar lokacin nan kuma ƙasa ta fara ƙeƙashewa sosai kenan sai wanda ya iya ratsa sahara shine za a yi ci more shi mai raƙumi shi zai iya ratsa sahara raƙumi shine yabba wannan kashi na cikin Berber damar shiga nesa cikin sahara har su mallaki ɗan dusiyoyin da ke cikin sahara wa'anda inda ake samun ruwa suka tuwo sannan har sun kawo nan kasar Niger da kasar Mali da kasar Mauritania nan sun kai kaka gida to nan ne asalin kuma nace maka wannan tambaya ta dade ana yinta Muhammad Bello tun bai zan sarkin musulmi ba ya rubuta wani littafi ana ce mishi infaqul masur fi tarikh bilad at-takrur shi infaqul masur yana da muhimmanci kwarai ga tarihin Niger to shi infaqul masur ciki shi ma ya ambaci wannan matsala daga ina suka tafi shi kuma yace sun fito daga cikin ƙasar Kananiya menene Kananiya Palestine daga Palestine suka shigo suka hayace ma yan su abzinawa ina aljannu ne suka yesu doka da mutane da aljannu suka yado
yana musu zolaya ne kenan
a'a ba zolaya fice akwai shi cike akwai ga mutane da yawa wata rana mai cikin bincike bincike na tambaye wani ce mishi kai mika gani abin nan abzina a kade sai ya ce min wani bujaje ce ya ce min ka taba ganin abzina yana fada na ce a'a ya ce to da kaga suna fada ka san ba mutane ba ne aljannu ne kenan abu ne da ya watsu ya mutane da yawa abin nan suna faɗin haka nan amma gaskiya dai gaskiya dai abin da ba mutane mamaki da yake harshen kasan duk Larabawan da kake gani, Larabawan Algeria, Larabawan Mauritania, Larabawan Tunisia, Larabawan Maroc, Larabawan Libya, dukkan su berber ne, dukkan su asalin su daga nan ne suka fito, daga baya ne da musulunci ya shigo, da su musulunci ya shigo sanu-sanu har suka batar da suka bada harshen su suka dauki Larabci, yanzu ana kiran su Larabawa. Kuma ba nan ne ba kawai, ai mutanen Masar su ma haka ne, ai da suna da harshen su daban, suka harshen su ya bace yanzu suka zama Larabawa. Mutanen Palestine ai abin Kananiyin ne, da Finiqiyin da Filistin su ne kaga yanzu sun zama Laraba. Mutanen Siri yanzu sun zama Laraba, da abun gani akwai Arameyan cikinsu, akwai Assyrian, akwai Akkadiyan, akwai Sumerian, dukkansu kabilu ne. To harshe ya bace, sai kaɗan-kaɗan kake samu lokaci zuwa lokaci, ko can ciki wani lugu haka na ƙasarsu. Mutanen Iraq kazalika, dukku wa'annan Larabawa da abun da ya faru ga Larabawa da abun da ya faru da Keltimajik shi ne ya faru ga duk kabila ko ce ije cikin duniya, inda tana da yawa. To kada ka nemi asali guda.
Professor, anan ana iya cewa akwai wata dangantaka ta jini tsakanin Abzinawa da Larabawa?
Babu dangantaka ta jini tsakanin Abzinawa da Larabawa, babu. Amma masu binciken harsuna sun ce akwai wata wani kamar iyali ko me ake zanci shi, abin gashi ake da Turanci fami ake cewa linguistic, wato da harshen Larabci da harshen Masar na da harshen Berber da harshen Hausa an yi wani lokaci inda tushen su ɗaya ne, harshen Hausa da na tsohon Masar da na Berbera ana ce mishi, da na Larabci ana ce mishi gani ko mene ne, zammance da fami Afro-Asiatic. In ka yi bincike ku sosai sai ka gani lallai akwai iyaka, babu wata iyaka tsakanin harshen Hausa da harshen Berber da Buzanci da harshen Masar ta da.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin Azbinawan jamhuriyar Nijar, da kuma ansar wata tambayar yanzu dai a madadin Profesa Jibo Hammani da wakilinmu Sule Barma duk a jamhuriyar Nijar, da wanda ya haɗa mana sautin ko da injiniyanmu. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
A gaida Ibrahim Garba, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Dubban mutane ne suka yi tattaki a birane da garuruwan ƙasar Kenya a yau Asabar don nuna fushinsu kan kisan gilla da aka yi wa wasu mata su sama da dozin ɗaya. Zanga-zanga ita ce mafi girma da aka taɓa gudanarwa a ƙasar kan abin da ya shafi cin zarafin mata ta hanyar lalata ko ta hanyar musgunawa. A Nairobi, babban birnin ƙasar, masu zanga-zangar sun saka riguna da aka rubuta sunan wasu mata 14 waɗanda aka yi wa kisan gilla a wannan wata. Hukumar bada agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke taimakawa 'yan gudun hijiran Falastinawa ta UNRWA ta sallami ma'aikatanta da dama, bayan da Isra'ila ta miƙa mata wasu bayanai da suka nuna suna da hannu a harin da Hamas ta kai a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba. Hukumar ta UNRWA na da ma'aikata 13,000 Falastinawa a yankin Zirin Gaza. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar cikin bayanan sirrin da take fitarwa cewa Rasha ta kwace wasu ƙauyukan Ukraine biyu a wannan watan. Ɗaya daga cikin ƙauyukan mai suna Vezel na kusa da garin Bakhmut, wanda ke da mazauna 102, sai kuma ƙauyen Karakman da ke kusa da Kharkiv mai mazauna 45.
Masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu. Za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai, da Fiona Wamayi da ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.